بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت دا الله مدوكين سركي ما هل تشن سمي دا قصي ديا نفسكو كمو أولنا مسلاتي ببن مسلاتي جمعة نقرن قني نا جماعة الكتاب والسنة a wannan ƙasa mai albarka ƙasar Niger tare da iyaye na mata don sauraron nasiha da za ta amfanar da mu a rayuwa zan yi amfani da wannan dama a wannan rana kuma a wannan lokaci na yi mana tsokaci dangane da irin hali na ƙwarai da ɗabi'a na ƙwarai da ake so mace musulma ta sifantu da su don ta ji daɗin rayuwarta ta duniya ta kuma ji daɗin rayuwarta wato ta aure kada ku manta iyayena mata aure din nan addini ne aure din nan ibada ne aure din nan gata ce a gare mu akwai bambanci tsakanin matar da ta mutu tana da aure ko ta taba yin aure da kuma matar da ta bari mutuwa ta riske ta ba tare da ta taba yin aure ba matsayin su daban ne ko a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan ibada ce yin auren wanda yayi ta zai samu ladanta wanda bai yi ba kuma ba lalle ya samu ladan ba yana da kyau duk mace ta zamanto wato mai bin Allah tabaraka wa ta'ala mai dawwama akan biyayya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ake cewa ta zama qanita qur'ani yace fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah alqanita ita ce matar da take mai dawwama akan yi wa Allah da'a wanda take kula da farillai na musulunci da Allah ya wajabta mata idan baki bi Allah ba yake uwata idan baki bi manzon Allah ba yake yar uwata to zaki zo ki bi wani Allah zaki zo ki ta bauta ga wani ba Allah ba kuma idan mace ta zama mai yi wa Allah biyayya mai yi wa Allah da'a to sai ta fi jin dadi da ingantacciyar rayuwa a wajen mijinta zai kare miki darajarki zai kare miki kimarki zai kare miki matsayinki kuma zaki samu rayuwa ingantacciya a hannunsa saboda kin ba Allah sai Allah ya sa mijin a dole dole shi ma ya biki dama abinda mata kuka fi so a ce mijinki yana hannunki sai ki ji ana mata murna a ce ai wance Allah ya taimake ta mijinta yana hannunta to ku fara bin Allah ku yarda da Allah ku zama masu yin da'a kuna sallah kan lokaci kuna azumi na farilla da na nafila kuna sadaka kuna sada zumunci kuna biyayyar aure sai mazajen ku su bi ku sai su ma su taimaka muku dole ne mace ta zama mai kiyayewa da haƙƙin mijinta wannan abu na biyu kenan mai kiyaye haƙƙin mijinta. Ki sani mijinki da ya aure ki akwai nauyi nasa akan ki, komai yarintarsa kuma komai tsofarsa. Kisa Qur'ani yace hafizatu lil ghaibi bima hafiza Allah, ita ce matar da take kiyaye mijinta da mutuncin mijinta fi firashihi wa asrarihi wa jami'i wajibatihi alaiha, ta kiyaye mijinta a shimfidarsa, ta kiyaye mijinta a sirri da asirinsa da dukkan wajibabbun abubuwa da Allah ya dora mata akan ta dangane da hakkin miji. Na farko nace ta kiyaye mijinta akan shimfida. Duk matar da ta yi aure ta sani mutum ɗaya ne a duniya yadda yake da hakki akan mutuncinta, shine mijinta. Ballaga zazzan mata, ballaga za a shirariyar mata, sakaran mata, ita ce bayan ta yi aure da mijinta kuma tana alaƙa da wasu mazajen, kamar yadda yau abin da ke faruwa kenan. Akwai matan da basu wadatu da mazajensu na aure ba, suna da wasu mazajen a waje. Wasu mazajen sun sani, wasu kuma ba su sani ba. Kar ki shigo da wani gidansa sai da izininsa. Amma yau in ba kai da gaske ba, a gidanka za a shigo maka da dan da ba naka ba. A gidanka sai a shigo maka da dan da ba naka ba, saboda matarka ba ta da kamewa, matarka ba ta da kunya, matarka ba ta da tsoron Allah. Shi yasa duk wanda ya kuskura, ya je ya yi aure, ya auro matar da ba ta da tsoron Allah, to ya shirya ganin dukkan wata tsiya a gidansa. Yana da ribar da namiji zai samu a rayuwarsa, ya tsaya ya darje wajen zaɓar mata, ya zaɓi mai taƙawa, ya zaɓi ƙanita, ta'iba, abida, sa'iha, hafiza lil ghaib, wanda yana da garantin duk inda ya tafi matarsa ba za ta ci mutuncinsa ko ta ci amanarsa ba. Larura takan iya kama mutum ya yi aure, ya tabarkar kasuwanci wata ƙasa, ba zai dawo ba sai ya yi wata biyar shida, wani ma shekara, wani ma shekara biyu. Duk mutumin da bai samu mace mai kamewa ba, wallahi zai sha mamaki, wani mijin za ta gayyata bayan kai. Larura takan iya kama mutum ya yi aure, ya tafi ya bar matarsa, ya tafi karatu neman ilimi, ya ɗau lokaci baya tare da ita. Idan bai samu mai da'a, mai bin Allah, mai tsoron Allah ba, komai zai iya faruwa. Kamar yadda yau dinnan ake ta fama da wannan baƙin ciki da damuwa, wasu mazaje suna shiga gidajen wasu, suna keta mutuncin iyalansu ba tare da sun sani ba. Duk wanda ya auri mace dan kyanta kawai, ba addini, wallahi sai ya biya harajin kyanta. Duk wanda ya auri wata mace saboda kurin matsayinta, ba tare da lura da addininta da tsoron Allahnta ba, wannan matsayin nata zai iya tozartar da kai. Shi yasa akwai abin tausayi ƙwarai ga wanda in ya zo yin aure kawai shi idansa a rufe, kala ce take damunsa, kama ce take damunsa, ƴar suwanci ne yake damunsa, amma ba ya tare da ya damu da addininsa ba. Ka zo a yi ta tara maka ‘ya’yan da ba naka ba, kana ciyar da su, kana wahala a kansu, ashe ba ‘ya’yanka ba ne ba. Ku kiyaye mazajenku a kan shimfidarsu, kada ku zo da wani kan shimfidar miji. A kiyaye miji, a kiyaye asirin miji. Duk abin da mai gidanki ya faɗa miki na asiri, na sirri, to ko mahaifiyarki kake gaya mata, ko babanki kake gaya masa. Matan da suke ɗaukan asirin mazajensu suna gaya wa iyayensu, sun ci amanar aure. Matan da suke daukan bayanai na sirri na mazajen su suna gaya wa uwarsu da ta haife su, ko ta gaya wa uwarta da ta haife ta, ta ci amanar aure. To ba ma wai uwarta da ta haife ta ba, yau matan wannan zamani sai wanda Allah ya kare, akwai wanda duk asirin mijinta kawarta ta sani. Kawaye kuke zuwa kuke gaya wa asirin gidajenku har abin da ya shafi alakar auratayya na aure. Idan mijinta yana da rauni, to kawayenta sun san mijinta mai rauni ne, ba ta da wayo, ba ta da ganewa, kauyanci ya mata yawa. Sai ta dauki komai ta je ta gaya wa kawarta, ta je ta yada mijinta a duniya. Yana tafiya da riga da wando, amma ana ganin sa a cikin tsiraici. Allah ka raba mu da mata masu shegen surutu, mata masu gulma, mata wanda ba sa iya rike asirin mazajensu. Ana so mace almar'atu salihah min sifatiha an tastura al'uyub, mata kwarai, mata kirki, mata musulma ita ce mai boye aibun mijinta. Da Allah ku ji wannan magana, ki boye aibun mijinki. Na'am, yana da laifi, kake je ki yada a gidanku, yana da wata dabi'a mara kyau, ki ta masa nasiha, Allah ya bashi ikon gyarawa, ki zama mai satrul uyub, kina rufa asirin mijinki, kin rufa asirin ƴaƴanki, kin rufa asirin ƴaƴanki. Duk ƴaƴanki in suka girma suka ji cewa uwarsu mai yaɗa sirrin ubansu ne, wallahi sai sun ga wallanki, sai sun ga aibinki. Suna son ubansu, sun san darajar ubansu, ba za su so su ji cewa ana yaɗa asirin ubansu ba, ba za su zo ba. Halas, 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 kifaya. Ba za su so su ji ana yaɗa asirin ubansu ba. Amma da ƙawayenki, da ƙannenki, da abokananki, duka sun san asirin mijinki, ko sun san aibin mijinki. Shi yasa malamai suka fassara wannan ayar hafizatu lil ghaibi bima hafiza Allah, suka ce allati la yakshifna asrara azwajihinna, su ne matan da ba sa yayi, ba sa bude asirin mazajensu. Manzo Allah yana cewa inna min asharri nasi yawm alqiyama, yana daga cikin mafi sharrin mutane ranar tashi alqiyama, a cikin ma'aurata guda biyu, namiji ya je sadu da mace, mace ta kusanci namiji, sai ta wayi gari tana yaɗa sirrin mijin nata, ko kuma shi ya je yana yaɗa sirrin matar shi. Wannan hadisi ne hasan. Ga kisa Annabi Ibrahim, wata rana ya zo gidan ɗansa Annabi Ismail, ya tambaye ta me ya faru, ta bude gaba ɗaya asirin gidan ta gaya mai. Da zai tafi sai ya ce idan mai gidanki ya zo, ki gaya masa ya canja kofar gidansa. Malamai suka fassara suka ce Annabi Ibrahim ya ce da Annabi Ismail ɗansa ya saki matarsa ya rabu da ita ne, saboda ba ta rufe sirrin mijinta, saboda a lokacin ba abinda ba ta bayyana ba komai nasa. Dan da aka tambaye ta kaifa anti, Ibrahim ya tambaye ta alayhi salam yaya kike da mijinki, ta ce bishar, muna cikin sharri, muna cikin talauci, muna cikin matsi, muna cikin bukata, muna cikin kaza, muna cikin kaza. Haka ta ce bisharrin, maimakon ta ce bi khairin. Kin zagi mai gidanki a gaban iyayenki, kin zagi mai gidanki a gaban ƙannenki, kin zagi mai gidanki a gaban ainihin wato abokananki kin zagi iyayen mijinki uwar mijinki ba ta da daraja idanki kin ga mazage ta tas kin ga macin mutuncin ta tas kina ta kishi da uwar mijinki sai ka ce ita ce kishi yake ta farko ita ce uwar da ta duguna ta haifa miki mijin amma yau ta zama ita ce abin zagi a gare ki ku ji tsoron Allah ya ku mata mata kirki mata musulma ita ce idan mijinta baya nan to ba wanda yake samun alaka da ita saboda wai rashin miji ta gayyato wani ya tsaya a makofin mijinta yana biya mata bukata ta aurace ya wal iyad billah a ta yadda ce ta hakuri ta jira mijinta komai tsawon lokaci mace musulma ita ce mai kyakkyawan biyayya da da'a idan mijinta ya bata umarni da kyakkyawa sai ta rinka yi masa da'a kuma da'a da take nabi'atun min alqalb da'a da take ta fito ne daga zuciya ba da'ar baka ba ba da'ar ido ba ayi wa miji da'a bayan ya fita a zage shi a zo a tsuguna a gaishe ka bayan ka fita a je a ci mutuncinka ba irin wannan da'ar ake so mata ku rinka yi ba ana so a bi miji ai mai da'a kamar yadda manzon Allah ya faɗa mafi alkhairin mace ita ce khairun nisa'i ita ce man idza amartaha ata'ta idza nazarta ilayha asarratk idan ka kalle ta sai ka ji dadi ka ji farin ciki idan kai mata da'a idan ka umarce ta sai ta yi maka da'a amma in yayi umarni da sabon Allah ba za a bi shi ba shi miji kamar miji ya ce zai sadu da mace ta dubura wannan bai kamata ya masa da'a ba kamar miji ya ce zai sadu da mace da azumin ramadana wannan bai kamata ya mai da'a ba kamar miji ya umarce ki da sata kamar miji ya umarce ki da fada da wata kamar miji ya umarce ki da wani abin da yake ba a yarda da shi a shari'a ba لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف حديث مسلم باء ين داء وجنس من الله هو أي باء مس داء باء مس بيئة أو جنس أو بنجي تبارك وتعالى أنا ين داءني أكن أبندي كسنني الشريعة وندي كي بس أبوم بنجي بتبارك وتعالى abu na hudu ki zama mai kyakkyawan yanayi mai kyakkyawan sifa mai kyakkyawan dabi'a mai kyakkyawan shiga mai iya saka sutura mai iya kwalliya mai iya ado ga mijinki zaki murewa rayuwar aure sosai ki zama mai gyara jikinki mai kyautata yanayinki at-tajammulu malamin suka ce amrul fitri inda al-insan ado kwalliya wata dabi'a ne da Allah ya gina dan adam da shi ya kamata ya zama yana mai kulawa da jikinsa ba sai an miki wa'azi an ce ki matar aure ce ki kula da jikinki ba asali mace kam ya kamata ai ta zama mai tsafta daman kazanta ma ai bata dace da ya mace ba kwata kwata musamman wanda take da wani da zai kalle ta shine mijinta musamman wacce take da wanda yake jira ya kwalliyar ta ta mijinta kene kunshi mai kyau saka lalle mai kyau saka turare mai ban sha'awa gyaran gashi gyaran jiki wanda bai saba wa shari'a ba ki zama kullun kina cikin ni'ima kina cikin kanshi kina cikin yanayi mai ban sha'awa ga mai gidanki to sai ya soki sai ya kaunace ki sai ya sa miki albarka Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa wani yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasana, mutum yakan so ya zama yana da sutura mai kyau, yana da takalmi mai kyau. Yaya wannan? Sai annabi yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal, ai Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau. Ashe yin kwalliya, Allah yana son kwalliya, Allah yana son ado musamman ga ƴa mace. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ku rinka yin sifa mai kyau ta yanda da mai gidanku ya ganku sai ya ji daɗi, ya ji farin ciki. Amma matar da ta zama kazama, jikinta a ƙazance, ba sutura ta arziki da za a ganta da shi, a ce mai gidanki shi zai rinka roƙonki dan Allah ki je ki kitso. Akwai matar da mai gidan ne ya zo ya ce dan Allah mishi za ki je ki kitso, ya ba ta kuɗin kitson ta cinye, ya dada ba ta, ta dada cinyewa, ga gashin nan a tukuikuye yanda ke san an tuka igiya, ba daɗin gani, ga ƙazanta, ga datti, ba abin da babu a ciki, farce zara-zara. Kin zo miƙa wa mai gidanki cokali, kin yanke masa hannu da farce karas, kin karce shi a ba hajiya, ƙafar ki ba kya kula da ita. Wata an ce mai gidanta ya yi ta kuka da ita saboda duk ranar da ya siyo mayafi mai kyau sai ta yayyaga shi, saboda in ta shiga mayafin da ta ja, mayafin nan ya kama kafarta ta ja, sai kirrrr faso na kafa sai ya ga mayafin nan. Haba da Allah, ba sifar mace bane wannan. Banɗakin ki ya kamata ya zama mai ban ƙaye, mai ban sha'awa. Makwancinki haka, kwanukan abincinki da namijinki haka, suturanki karki ya damijinki ya ji ɗoyi a jikinki. Shi namiji ƙazami ne dama, yawancin maza ƙazami ne, yawanci, sai wanda Allah ya kubutar musamman a wajen matansu. Mata, Allah ya sani kuna da haƙuri sosai dangane da ɗaukan ƙazantar mijin. Sau da yawa mace takan kwanta da miji yana warin gumi, amma wallahi ba za ta ji warin nan ba, sai ta haɗiye warin, saboda Allah ya yi ta ita hamila ce mai iya jurewa wannan ne. Amma namiji duk ranar da ya zo kwanciya da mace ya ji tana wani ɗoyi, tana wani bashi, to ta fita a ransa kenan. In ba haka ba kuma za ta ci wulaƙanci na fitar hankali. To kakki sifantu da ɗabi'ar da mijinki zai rena ki, don gaskiya ƙazanta takan sa, ƙazanta takan sa miji ya rena mace. Ba na ba ki shawara ki zama mijinki baya ganin ki da kima. Mace mai dabara ita ce tana iya kashe ƙarshen kwaban da take da shi na ƙarshe don ta gyara jikinta. Wallahi kun ga maganar gyaran jiki, gyaran jikin nan da zamani ya zo da shi na mata yana fa da muhimmanci, inda bai saba wa shari'a ba, inda ba canja launi. Amma duk inda mace za ta je a gyara mata jikinta, amfani da mayukan da za su kyautata jikinki da sabulai masu kyau da za su ƙara miki ni'ima a fatar jikinki da gyaran gashi, ku je ku rinka yi, bai saba wa shari'a ba. Saboda mazan wannan zamani wallahi sai da gyaran jiki, idan ba ku kula da jikinku ba to za ku ga wulaƙanci da ɓacin rai a wajen mazajen wannan zamani. Da ya fita ya je ya gano wata sai ta bashi sha'awa sama da ke din, Allah ke yi soyayya. Ki zama mai nuna soyayya ga mijinki, ki rinka mu'amala da shi bi kulli ihtiram, girmama miji. Kina girmama iyayenki, to aga kina girmama gidanki. كل احترام والتقدير idan ya bada umarni dan Allah ai hakuri abi in ba saban Allah bane yana fada kice to za a yi insha Allah yana cewa a bari kice to an daina insha Allah za ka saki ganin wannan a gidan nan an gama in yara ne suka yi laifi aka dora miki kice ba komai za a sa su daina insha Allah karki dake jayayya da mijinki karki bari kina fada mijinki yana fada kada ki bari ki zama mai dabi'ar daga harshe wa mai gidanki wallahi zaki kashi aurenki wani ya saki matarsa aka ce me yasa yace ta rena ne me ta maka yace reni kawai ya shiga tsakani na da ita ni ko bazan zauna da matar da zan je ni a office manyan mutane su zo suna gaishe ni suna mutunta ni suna raka ni suna girmama ni yanzu wata yar karamar mata tana mun rashin mutunci a gida ba zan iya ba yace tattara kayanki ki tafi gidan iyayenki shine kawai ashe kin ga kin kashi aurenki saboda rene mai gidanki kuma Allah ya ce ku bi su tunda Allah ya ce ki bi mijinki ya zaki kuma ni ne na Allah bin mijin ba shi kadai kika yi wa ba kin yi wa kanki ne kin yi wa lahiranki amma da yawa daga cikin mazaje yau suna kuka da matansu za su ce su yi amma matan ba za su yi ba wani ya ce karki yadda ki fita wallahi a gidan nan zan bata miki rai ta ce wallahi kana daga kafar ka ni ma zan fita wani ya zo zai fita matarsa ta dauke wayarsa ta ce ba za ka fita ba saboda mai kawai ba za ka fita ba yau ra'ayinta bai zai fita ba yayyayyayi ta ce ta rike wayar kuma ta san in ba da wayar nan ba zai fita ba ya rufa ta da duka bayan da zai kin ga wannan akwai rashin ladabi a ciki yaya za ki rike wa miji wayarsa ki hana shi fita bayan ya kwana a gidanki ba sai ya fita zai je nemo miki abinda za ki ci ba wata kuma koyewa ce wani ya kuka ya ce wallahi in ta tashi mun rashin mutunci sai ta kwashe mun yan wayoyina da yan agogona da kuma kullun mota wallahi akwai wanda ya ce min wallahi malam wata ran na tashi na yi ta neman makullin mota ta ina da uzuri zan fita office da gaggawa matan nan ta boye makullin motar nan kuma da ita saboda matsiya ce ya ce yace da ita muka yi ta neman makullin nan sai daga baya abin ya zo ya bayyana cewa ita ta boye saboda me saboda ta rena shi shi yasa wasu suke ba ku kashi wallahi wani mijin baya iya jure wannan sai dai ki ji bugu ba wai dan na goyi bayan abu ge ki ba amma akwai abun bacin rai akwai abun bakin ciki mace ta rena miji renin miji din nan ana yawan kawo mana kuka mata sun rena mazajensu me yasa wai mata suke rena mazajensu me yasa ha me dalilin rena wani fa a gaban ƴaƴansa take masa wulakanci akwai matar da take dakawa mijinta tsawa dalla gafara nace ba za a yi ba kace min kaza kaza mijinki tsawa wannan baka da baka wani dan uwa yake fada yace wallahi mallam in ta daka mun tsawa sai na gigita a bani ruwan sha wannan yace tsawa take masa kin ga wannan ta kafu an ba ta sirrin dama haka kuke cewa wai akwai sirri na musamman na mallaka idan mace ta riga ta gane lagon namiji wato zai wulakanta a hannunta nesa ba kusa ba yawancin ku kuna da butulci kamar yadda annabi rahama ya faɗa kukan manta da karamci kuma wannan ba mutuntaka bane ba kima bane rena miji ne kin bin umarninsa rena miji ne yin abin da baya so miji yace kar ayi kaza a gidansa sai a ce to yana fita sai a je a bude wannan abu kamar misalin kallaci kallaci akwai mazajen da suna rikici da matansu akan kallaci kallaci na haram kallan tashoshi na banza ya kafa doka ya ce a gidansa kada a kalli tashar kaza amma wallahi ba za ta daina ba saboda tarina shi idan akwai raini babu soyayya malamai suka ce at-tawaddudu yakunu bi husni sana duk matar da take son mijinta za a ga tana yawan yabon mijinta duk matar da take yawan yabon mijinta to za a ga tana yawan yi masa da'a ba tare da shi at-tawaddudu yakunu bi husni sana ala zawj musamman kuma fi ghiyabihi in baya duk matar da in ta samu dama tana bata mijinta a wajen iyayenta tana bata mijinta a wajen kawayenta ƙarya take yi ba ta son sa wani uzuri ne kawai ya ajiye ta ko dai tana zaman yaya ko tana jin tsoron zawarci in ta fita kada ta fita bata auru ba matar da take ba mai rena miji ba tana tarayya da shi wajen yabansa idan ya zo mata da abin alheri godiya godiya wa miji nagode Allah ya maka albarka ya kawo miki abin alheri nagode Allah ya kara maka arziki nagode Allah ya ninninka maka da gidan aljanna nagode wata rana iyali na kawo mata wani abu bai kai ya kawo ba tai mun addu'a tace Allah ji kan iyayenka karki ji dadin da naji har yanzu in na tuno sai in ji dadi nace ah alhamdulillah ma taka ka kawo mata wani abu tai godiya tace Allah ya ji kan iyayenka ta san ba inda iyaye amma saboda na kyautata mata tace mun Allah ji kan iyaye gobe in nazo da karfin gwiwa zan kawo amma wacce zaka dauko ka kawo sai ajiye anan ajiye anan ajiye tana murguda baki kamar bakin gafiya ajiye anan ajiye anan ta gama rena ka ballantana ce godiya ajiye anan ba za ta dauka ba kaya ne fa ka siyo mata wallahi ba za ta dauka ba kana ma da mutuncin da za ta kimanta ka shukran ka daraja ka kana da shi baka da wannan mutuncin baka da wannan kimar so yawanci kuna samun matsala saboda ba ku gane sirrin zama da mijin yaya ake mallake mijin ko kun dauka zuwa gidan boka mu'amala da malaman banza marasa tsoron Allah da suke karban kudin ku kun dauka ta nan ake mallake miji ana mallakar miji ne ya ku iyaye na mata ta hanyar kyautatawa miji ta hanyar yabon miji in yayi alheri ta hanyar son iyayensa ta hanyar kula masa da ƴaƴansa ta hanyar yi masa abinci akan kari akan lokaci ta hanyar yi masa irin abincin da yake so mace takan mallaki miji ta rike shi gangam idan tana masa kyakkyawan abinci ni namiji ne ina gaya muku wannan sirrin ku rike wallahi duk inda namiji yake matarsa tana tasiri akan sa idan ta iya abinci mai kyau koda ku tana da mummunar dabi'a idan ya tuno kwarewarta wajen abincin nan to sai ya daga mata kafa ba fa cewa ne kin iya abinci kije ki cigaba da rashin kirki ba ba haka nake nufi ba ina so in gaya miki cewa iya abinci din wata kulliya ne wani ado ne kuma musamman a yi wa mutum abincin da za a fidda shi kunya a wajen abokananta abokanan shi yanzu ku lura a cikin mata akwai matar da a unguwa in an yi manyan baki a wani gida saboda tsabar iya abincinta matar wani ne amma sai a je a nemi alfarmata a ce da Allah hajiya zaki mana abinci mun yi baki amma mutum bai zai ba wa matarsa sai ba saboda me ya san gata nan ne kawai za a yi asarar nama ne da asarar tattasai da tumatir da asarar kayan miya bata iya ba bata koya ba amma in dai babin gulma ne in babin cene na ce ne in babin kulle-kulle ne da munafurci na mata to gidanta shine dandali amma wallahi in ta saka abinci a gaba lalata shi take baya ciwuwa wannan aibu ne wannan ci baya ne gare ku iyaye na mata duk matar da bata iya abinci ba wallahi aibu ne gare ta namiji nan da nan yana iya canja mace ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda zai canja mota ko ya canja mashin ko ya canja riga, zai iya canja ki in baki iya abinci ba. Wawuyar mata kuwa wanda bata iya magana ba mai gadari, eh an faɗa din eh mun ku eh kai mun kan gaya mun ayya baki da wayo, yanzu zaki kashi aurenki, ki zama mai hakuri, ki zama mai kaiwa zuciya nesa. In kin san bakinki bai da kyau, reza ce, kin san akwai wanda in dai za ta furta magana to sai ta yi rashin mutunci, to ki daina magana, saboda baki da ladabin harshe, baki ladabin baki, kwakwalwarki ba ta iya seta miki zance ki gaya mai gidanki ya ji daɗi, to ki daina yawan magana. Ku so mazajenku, ku kula da su, ku tsare musu mutuncinsu, kai ku kula da tsaftar jikinsu. Ki rinka yanke wa mijinki farce, ɓarai kuwa za ki samu lada. In ya zo da fara ta zara-zara, aiki ya yi yawa, neman abinci ya sa bai yanke ba, yana shiga bacci da ko abin yanke farce ki yayyanke masa, bai ma sani ba, sai dai ya tashi ya gan shi tas, aljana ce ta zo ta yanke min, ki ce a ba aljana ba ce, ni ne dai aljana, gidanka ce ta yanke maka. Aski namiji yakan tara gashi a wuraren da bai kamata ba, macen da ta iya tsari, mijinta yana kwance za ta iya mai aski, kuma kakan iya mutum aski har ka gama masa ma bai san ka gama masa ba, ki gyara shi zai ji daɗi. Idan zai fita, ki zabar masa kayan da zai saka, da hular da zai hada, da takalmin da zai saka, ki kawo masa ki ce wannan yayi ko ba su kike san sawa ba, zai ji daɗi. Ki kai masa ruwa, ki gyara masa banɗaki, a wanke banɗaki, a sa masa turare, a kai masa sabulu, a kai masa omo, a kai masa soso, a kai masa makilin, a kai masa kaza kafin ya shiga. Wani fa ya shiga banɗakin, ya je ya nemi sabulun wanka sama da ƙasa ya rasa, kuma akwai sabulu, ji kake yana dudu, ina sabulu na, ai wulakanci ne wannan, na zo wanka ba sabulu, dan Allah ka yi haƙuri, yara ne suka ɗauka suka yi wanka ba su dawo da shi ba, ya ce sabulun na wanke ba wa yara, ba ta da tsari. Kina ina har mai gidanki zai shiga wanka, ba ki ɗauko sabulunsa na wanka kika ba shi ba, kika sa masa ba. Abubuwa sun canja, wallahi ina iya tunawa da muna yara shekaru, iyayenmu mata muna ganin, wallahi idan iyayenmu maza suka dawo gida, akwai wata buta, farar buta ta aluminium, kafin mahaifin mutum ya dawo ta ɗauki ruwa ta zuba ta aji, idan ya zo zai ci abinci ita za ta ɗauki ruwa ta zuba mai a hannunsa, idan ya ci abinci a inda ya ci abincin nan zai bar kwanukan nan, kawo masa ruwa ya wanke hannunsa kafin mutum ya dawo, an gama shirya mai kayan abincinsa gaba ɗaya. Mu ko yanzu sai dai ki ga mai gida ya dawo yana kan kujera yana ba ku gaba abinci bane har yanzu yunwa yake ji, yana ta hamma, kin cutar da shi. Duk inda ka ga mai gida ya zauna yana ta buɗe baki yana hamma, to yunwa yake ji, ba a kawo masa ruwa ba, in ba a gama abinci ba, ba a kawo masa abin da zai ɗauke masa hankali ba. Akwai dabaru da mata suke yi, ko da ya dawo baki gama abinci ba, ashe kina da wani kek ɗinki, kina da wani soyayyen abin ɗinki, kafin ya zo ki ɗan kawo masa da ruwa mai ɗan zaki da ɗan lemo, ki ɗan ajiye miki, ce bari in zo kafin nan, ya ɗan fara taɓawa, an rage masa hanya. Amma ruwa fa matan wannan zamanin wasu, wallahi ruwan sha ba sa iya kawo mai gidan, sai ya yi magana ya ce a ba ni ruwan sha. Shi yasa kuke ta wahala a gidajenku wallahi, saboda ba ku gane sirrin zaman ba. Ku tausaya mazajenku, suna fita su je su nemo muku abinci, ya je wurin aiki a riƙe masa albashi ransa ya ɓaci, ya je wajen aiki mai gidansa ya daka masa tsawa, ya je wajen aiki mai gidansa ya riƙe shi ya hana shi dawowa, ya je kaza ya je kaza, ya zo ya taimaka muku, amma ke kuma ba za ki taimake shi ba, gaskiya ba ki adalci ba, ba ki kyauta ba. Bari ba ku kisar wata mata ana cire ta Ummu Hakim, galiban inda zo yi wa mata karatu nakan gaya musu wannan kisar, saboda kisa ce mai ban ƙaye, mai ban sha'awa. Ina ma iyayenmu mata za su rinka koyi da wannan mata mai suna Ummu Hakim, Umama bintul Haris. Wata rana ta aurar da 'yarta Ummu Hakim, tayi wa yatta budurwa aure bari ku ji yadda ake bari ku ji yadda ake yanda ake mutunta wato aure yayin da mace ta aurar da yatta yaya take yi ta aje yatta a matsayin ta na budurwa za ta kai ta gidan miji sai take gaya mata yake yata ga abubuwa nan guda goma zan sanar da ke to ki kokari ki kiyaye su su ne zan lissafa muku dan abuwa guda goma take ce da ita yake yata kafin na gaya miki wannan abubuwa kin bar gidan da kika saba da shi kin bar gari da kika saba da shi zaki je wani garin da baki san shi ba mamama kike dauki yarki daga nan Niger ki kai ta Nigeria ko ki kai ta Cote d'Ivoire ko ki kai ta Chad ko ki kai ta Ingila ko ki kai ta Saudiya ko ki kai ta kaza ki gaya mata yake yata rabuwa ta zo tsakanin mu da ke sai kuma abin da Allah ya yi kin bar garin da kika saba kin bar yanayin da kika saba zaki je wani guri da baki saba da shi ba kin bar abokin zama da kika saba da shi kin bar babanki kin bar mamaki kin bar dangi kin bar yan uwanki zaki je ki hadu da miji bare yau an hada ki sabuwar dangantaka da mutumin da baki san shi ba soyayya ce ta hada ki da shi Allahu a'lamu soyayyar ta gaskiya ce ko ta ƙarya akwai namijin da zai zo ya nuna mutuwarsa akan mace amma kafin ya aure ta da ya aure ta kuma ta gamu da bala'i ta gamu da masifa to yau zaki fada hannun wanda baki saba da shi ba zai mulke ki kamar yadda mai gida yake mulkan baiwarsa to ina baki shawara fakuni lahu ama yakul laki abdan wa sharika ki zamanto kamar baiwa a gare shi shi kuma zai zamanto miki bawa abokin zama ummu hakim umama bintul harith tace yake yata ihmali anni 10 khisal ki dauki wadannan dabi'u guda 10 daga gare ni za su zama tutanadi abin ajiya a gare ki a rayuwarki ta aure as-suhbatu bil qana'a ki zauna da mijinki tare da nuna wadatuwar zuci abinda ake nufi kar ki zama mai rainuko iyayena mata ni ma ina muku wannan wasiya guda goma ku zauna da mazajenku ku daina rainuko duk matar da take renuwa duk abin da mai gidanki ya baki baki gamsu da shi ba baki yadda da shi ba wallahi ba zai taba ganin kimanki da darajarki ba kuma kin haramtawa kanki alkhairi da yawa komin kadan din da ya kawo miki koda ya miki kadan kar ki nuna wannan abin ya miki kadan ki ce Allah ya sa albarka Allah ya ninninka maka Allah ya sa gobe ka kawo sama da haka amma ya kawo ki ce wannan ya sayo mata atamfani wallahi ba zan sa wannan karamar atamfar ba ya zaki zo ki haka wataƙila bai da kuɗi abin da ya samu kenan kuma akwai namijin da yake gwada matarsa ya san kin cancanci atamfa holan sufa sai je ya sayo miki nichin wax ya sayo miki mai arha ya baki ya ga fuskarki a lokacin da ya baki ya zaki mu maza muna gwada mata gaskiya ya san kina buƙatar abu kaza sai ki kawowa ya gaya zaki da shi idan baki karanta namiji ba zaki shiga makarantar wahala wallahi tace ki zamanto mai as-suhba bil qana'a ki zauna da mijinki da hakuri da abin da kika samu gidan da kika samu alhamdulillah Allah sa albarka abincin da kika samu alhamdulillah Allah sa albarka suturar da ya baki alhamdulillah Allah sa albarka abin kashewa da ya baki alhamdulillah Allah sa albarka. Amma mace kullun tana kallon aljihun mai gidanta, kina duba me yazo da shi, kina ta dogon buri, iya adadin albashin mazajen ku, iya adadin burin ku. Wata bacewa ta yi wa mai gidanta, yaushe zamu dauki albashin ne, ki ji wai yaushe zamu dauka. Yace yaushe zan dauka dai, ma'ana albashin nasa ya zama nata, saboda da ita za a kashe, za ta je ta ciwo masa bashi. Yaya za a yi ki zo kina ciwo mijinki bashi ba tare da izininsa ba? Hada zulm, wannan zalunci ne, kuma a larurar da bata kai larura ba. An yadda idan abu ne na larura, rashin lafiya ta yara ko taki, yunwa, talauci, rashin abinci, aje a ci bashi wa miji ko bai sani ba. Daga baya amai bayani da lafazi mai daɗi, amma haka kawai kin ga dan kunni da ke so kin ci mai bashi. An kawo tallan dan kwali a wani gidan biki, kin dauka, mai takalma ta shigo da shi mai tsada, kin je kin dauka baki gaya masa ba. Sai mutum ya zo, kaga mace ta zo tana masa wani ladabi na munafurci, kaza kaza kaza, tana zazzare ido, ayo wannan ma wallahi ban biya ba, kamar ya baki biya ba, wallahi dauka na yau nawa kudin? 37,300 ne. To nawa yake dauka shi ma gaba daya a wata? Ku gyara halinku, bai da kyau ciwa miji bashi, kuma rashin wadatuwar zuci ne. Ni din nan ba zan iya irga sau nawa ake kawo kukan mace, miji ya kawo kukan matarsa ta ishe shi da bala'in cin bashi ba. Yace na gaji, ni ban ci bashi ba kawai, sai yanzu a ta mu rubutu kullum, ta karbo kaza, ta karbo kaza, ta karbo kaza. Wannan bai da kyau. Wal mu'ashara bi husni ta'a. Ummu Hakim tace ke ki zama mai zamantakewa da mijinki da kyakkyawan biyayya da ladabi. Ya ku iyaye na mata, ina maimaita muku, duk wacce take so ta zauna lafiya a gidanta na aure, fa tafi bi mijinta. Wallahi namijin wannan zamani dan karamin saba umarninsa yakan sa ya salwantar miki da aurenki. Mijin wannan zamani, Allah ya kawo lokacin da mutane ba sa ganin kimar auren. Wani mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki, da aka saba masa da zaki kaɗan ba da yawa ba, sai ya salwantar miki da aurenki, ya mai da ke bazawara, ki zo ki sha zama ba mijin aure. Ku daina, ku yi wa mazajen ku da'a, ku bi su, ku daina saba musu. Duk ranar da na zo yi wa mata karatu, ina gaya musu sirrin aure da'a, sirrin aure da'a. Amma yayin da kike jin ke ma kin isa, shi ma yana jin ya isa, shi yana ji yana cafe ne, ke kuma kina jin ke ne mai tukawa, kuma ke ce mace ke ake nema. To ba a shugaban ƙasa guda biyu, ba a yi, dole a samu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa. Ke ce a ƙasa, mijinki a sama. Ƙur'ani ya faɗa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Haka su ma maza su kyautata wa matansu. Ku daina azabtar da matanku, maza ku daina cutar da matanku, maza ku daina barin matanku a cikin yunwa, ku daina barin matanku a cikin talauci, ku daina barin matanku a cikin bukata, ku daina barin matanku a cikin bakin ciki. Wata mata ta bugon mu waya tana kuka, tace malam kai min arziki, malam ina cikin bakin ciki, ina cikin damuwa, malam na rasa inda zan sa kaina, malam ni ji nake zan kashe kaina. Nace dan Allah hajiya ki hakuri. Tace malam ba na jin dadin aurena, mai gidana baya mutunta ni, mai gidana baya kimanta ni, mai gidana baya rarrashi na, mai gidana baya faranta mun, mai gidana baya sanya mun abin da nake jin dadi. Tunda nazo gidansa azaba yake mun, na rasa inda zan sa kaina. Kin ga wannan mijin ba mijin kirki bane, koda ku shine shugaban jihar, koda ku shine shugaban limamai a garinsu, wannan mijin ba mijin kwarai bane. wannan bayar Allah take cewa yatta ina miki wasiya ki rinka bibiyar ina mijinki yake sa hankinsa wattafaqqudi limawdi'i anfihi ina miji yake duk inda kika san miji zai sa hankinsa a gidanki to yaji kanshi kawai kun gane wannan karatu kuwa yanzu yakan sa kansa a filo ko din miji in ya dawo yana kwanciya yana akan shimfiɗar sa ba to kafin ya zo ki jike masa ganansa da turare yana kwanciya ji kanshi sai ya ji kamar ke ne wallahi ko baki a wurin wani miji yakan matsi matarsa in ya zauna a gida yana kusa da matarsa shi ɗabi'arsa ne wani kuma shi nesa nesa ake yi da shi sai ya kira ki zaki zo duk matar da Allah ya jarabe ta mijinta mai yawan matsatta ne haka ake so to ku lalle tsafta ya zama dole a gare ki wani dole kawai in dai ana zaune to ana tare zai iya kuna hira ya dora kansa a jikinki ko ya sa kan bakinsa a kanki ko ya sa hancinsa a jikinki karki kuskure jiwari a jikinki shine wattafaqqudi limawdi'i anfihi duk inda miji zai sanya hancinsa kar a bari ya jiwari akwai matar da ta burge ni tace ai mallam ko kayan wanki na bana tarawa inda mai gida ne zai gani tsummo kara na wanki masu datti tattare su nake na tukuikuyi suna rufe su a leda sa a karkashin gado bai taba gani ba wata tace miji na bai taba ganin jinin al'ada ta ba kin ga dai tana al'ada duk wata amma wallahi bai isa ya ga audugar da ta share jini ba bai isa ya ga wannan always da take sawa abinda suke sawa suke rufe jikin su na jini ba bai isa ya gani tace wallahi ba zan bari ya gani ba da tayi tana da ledar ta da take kullewa ta maza ta fitar da shi bai zai gani ba amma wallahi a cikin kumata Allah ya sauƙaƙe akwai wanda su kuma ba su da tsari daga gurin su gunoyi zai shigo bai sani ba kawai an masa sallama da jini yana shiga tole zai ganci shabe shabe da jini zai ce wai yau gwamna ya shigo kenan an maka sallama ba sai an gaya maka ba wani yana ganin wannan jinin mai kyama ce duk sai jikin fita a jikinsa a ransa kin cuce shi wannan wasu maganganu ne masu zurfi suna da nauyi amma ana cutar da maza a kansu shi yasa nake gaya muku dan ku gyara akwai matar da wallahi daidai da karamin wandanta na ciki wallahi mijinta ba zai ga inda wai take wanke shi ko ta shanya shi ba wani wuri take samu ta boye su bai zai magani ba amma wata ba haka take ba ba ta da tsari ba ta da shiri ba ta da kimtsi kin san yanzu akwai matan da mai aiki take sawa ta ɗebe audugar da ta yi al'ada mai aikinta ita za ta ce ki je toilet ki ɗauke audugar akwai wanda take sa ƴaƴanta su ɗauki audugar da ta share al'ada saboda ba ta da tsari kakunan a ganku a titi tatas tatas fes 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 amma in kun shiga gida azaba ku ji tsoron Allah tace da ita wata'ahudi limawdi'i aynihi wancan wata'ahudi limawdi'i anfihi nan kuma wasiyyarta ta gaba wata'ahudi limawqi'i aynihi kirin kalura da ina mijinki zai jefa idansa a gidanki duk inda mijinki zai gani to ki tabbatar kin kyautata wannan wurin wannan matan da kenan masu kulawa da mazajensu matan da kenan masu neman yarda da kwanciyar hankalin mijinsu karki yadda ki bar mijinki ya ga wani abu na kazanta a gidanki amma an shiga kitchen dinki na abinci kitchen fa baya ganuwa gurin dafa abinci baya ganuwa an hada daddawa an hada kuka ga kananzir ga omo ga wake ga sauran abinci da aka ci aka rage ga wani burodi ya bushe ga gashi an yi tsifar kai duk an hada a kitchen gaba daya ga ledar wani ne ga tarkace gaba daya kuma anan za a zo a zuba mai gida abinci a bashi haba hajiya ai ba kyauta ba akwai auren da naje sulhu kai kun san akan me miji ne mai ci kuma mai tsari shi baya san rashin tsari a rayuwarsa nace wa matan nan ke Allah fa ya jarabe ki da wani miji dole sai kin zama mai tsari ke ma shi idan ya zo gida ya tarar da cokali a falo cokali an san cokali ai me kuke ce da cokali koshiya koshiya ya tarar a falo sai hawa fada dan me za a aje wannan anan wannan rashin tsari ne ai nan ba wurin aje cokali bane in yazo yaji an aje ya takalmi a inda ba anan ake aje shi ba sai yayi fada wata rana yazo ya tarar da ina irin teburin nan na tsakiyar falo yaga an juya shi an maida shi can bangaren me kun a sashi a tsakiya yayi ta fada tace kai komai sai kai fada yace haka nake haka Allah yi ni kuma dole ki jale ni wata rana ya je ban daki yaya akai yaya akai tai kuskure ta goge bakinta brush da ake goge baki sai ta bar shi a bude bata mai da shi ta rufe ba ya rinka bala'i ya rinka fada ya rinka masifa kin san wasu mazan sai hakuri ba me ya faru dan me zaki zo ki bar brush ba ki rufe shi ba kalan cuta ta zo ta shiga kaza 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 ai shi mai tsafta ne ai shi mai kaza ne mai kaza ya zo gadansa ya tarar da an ajiye masa filo ba inda ya kamata ajiye filan ba ya kama masifa ballantana ya zo ya tarar ba ya masa shimfida ba ya zo ɗakin kwanansa ya ga kwanon abinci plate na shinkafa da cokali da koshiya ya gan shi a gefen gado ya hau fada dan me za a zo a kawo masa wannan ba anan ba akwai mazan da suke na ba ku misalai ne masu yawa don kowa ta san yaya mijinta yake wani kuma yana da illa in ya gani bai zai magana ba sai dai ya tafi shi da ke ke ta kullatar ki wani kuma nukurkusar ki zai kai akan wannan laifin bai zai ga miki me kika yi ba wallahi sai dai kiga canji a mu'amala ki yi ya ga miki me kika masa wallahi bai zai fada ba idan wannan ya nuna wani abu yana nuna mana lalle lalle mata muna buƙatar dada kulawa sama da wanda muke kulawa a da wannan mata take cewa fala taqa ainihi ko ainuhu minki ala qabih karki yadda ki bari mijinki ya ga mummunan abu wala yashmu minki illa atyab riha kada ya sansana a tattare da ke sai abu mai kanshi shi yasa duk inda aka samu mace mata wasa da turare a gidanta turare wallahi karki da kike rubuta turare da na fesawa a jiki na ruwa da irin humra ne da ake shafawa turaren da ake shafawa za a kwanta bacci turaren da ake sawa na hayaki turaren itatuwa da ake yi turare da ake hada-hada a zuba na ganyayyaki turare da ake sawa a banɗaki hatta kitchen fa akwai turaren da ake sawa turaren da ake sawa a falo fala yashmu minki ra'ihatan qabiha kada ki bari mijinki ya sansani wari sai dai ji kanshi akwai matan da wallahi Allah Allah ake yi Allah Allah ake azo gidanta girkinta saboda akwai kanshi a gidanta turare Allah ji kan matan Sudan da matan Maiduguri ba dan sun mutu ba wata rana na ji kanshi yamma ta yi na ji duk anguwa ta cika da kanshi ta cika da kanshi nake tambayan wani sai ya ce ai mu nan matan mu in yamma ta yi kafin mai gida ya dawo kowace mace sai ta turara ɗakinta da kanshi sai ta rufe shi mai gidanta yana zuwa zai shigo sai a bude masa dan shi ya buga shi sai fara murmushi idan ya zo da bacin rai ne sai ga ya fara dariya saboda turare yakan sawa mutun nishadi ashe ko wace mata turare gidan ta take shi yasa idan ka auro yar mai dubure to za a maka kayan turare akwati akwati na turare shi yasa kuka ga mazajen ku suke tsallakawa su tafi san ki su auro saboda suna da sirrin rike maza na faɗi wannan karatun wata rana wasu mata ake take shi je mallam sai matan mai riko ji su kare ne su suke kaza kaza nace an faɗa in kin yi zuciya ce ma ki gyara kowa ya sani a gaba suke a wannan babin kula da jiki ƙaryar mutum ya auri wata mace da ta mai dugure in dai ba mallaka zanciya ba wai ya tumce ta da kazanta da rashin gyara jiki su tsofaffin su ma wannan da ido na gani tsofuwa takuf amma kafarta da lalle ta gyara jikinta saboda ɗabi'arsu ne haka kulawa kun san me saboda suna da alaka da larabawa sun yi dangantaka da larabawa tun a tarihin Borno kanin Borno ai larabawa sun su shigo su sun aure su sun yi aure tsakanin su shine ake samu shiwa arab din nan to shi balarabe ko matan balarabe ai ba ta wasa da gyaran jiki da kulawa jiki shi yasa suke mallake mazajen su da gaske saboda me suna kula to wannan matar ummu hakim ta dora yarta akan gyara gidanta tace wal kuhlu ahsanul husn karki wasa da kwalli kwalli shine mafi kyawun kyan mace ma'ana ba so a ga idan mace ba kwalli babu karki wasa da kwalli kala 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 lokaci lokaci kullun idan yazo mai gidanki ya ganki da kwalli rambadau sai ya ji dadin ganinki khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka mafi alheri a cikin mata ita ce wanda kana kallanta sai ta burge ka saboda ta iya kwalliya ta iya ado kin iya daurin dan kwali na daban kin iya gyaran gashi na daban kin iya lalle mai daukan hankali ga miji amma tsiyarku kafin ku yi aure ba abinda ba ku iya ba amma kina yin aure da an kai ki gidan miji yadda kika san an zuba ki a gidan shadda gidan gashi har ku yi zama sai wanda Allah ya zaba ka dan a cikin wannan mata ta ce wal kuhl ahsanul husn mace bata wasa da kwalli bata wasa da kwalli ta ce kwalli ne a da amma yanzu akwai abubuwa bayan kwalli akwai abin gyaran gida akwai abin da ake gyara baki da shi akwai gazal akwai jan baki akwai koda akwai kaza akwai kaza akwai kaza so ake mace fa da ta gitta ta gaban mijinta wani kanshin turare ya buge shi tukunna ya gigice haka ake so na sha ba da fatawa ko baya ba da kudin turaren a duba dabarar da za a yi takuta mata a cikin kudin cefa ne a san abin da za a riga a gyara jiki alal ne kya zo ki ta tuka masa tuwo ne jikinki baya ganuwa ba turaren kirki ba man shafawan kirki in ya ba da 500 yi masa na 400 ki ja 100 ko 450 ki ja 50 ki je ki dan sayo dan abinda zaki gyara jiki shi ma ya sha'awa ya gani ya ji dadi saboda akwai mazan da ba sa sayo matan su turare ba sa sayo matan su kayan kwalliya da ado to zamani ya canja dole sai an yi wannan tace wal ma'u atyabu tibil mafqud yake yata wannan budurwa ce ba za a kai ta gidan miji kai wannan miji ya more masha Allah an gyara masa yarinya tace ruwa shine magani mafi kyawun turaren da babu shi in babu turare akwai ruwa ma'ana idan baki da turaren kulawa da miji to ko ai Allah ya baki ruwa tunda Allah ya baki ruwa to ya gama miki komai wanka akai 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 a lokacin zafi mace sai ta yi wanka sau biyar a rana daya saboda ba za ta bari jikinta ya dauki wani yanayi ba ku yanayin jikinku matsalar ku shine da kun dan yi jinkiri kadan yanzu jikin ku yake lalacewa kazantan mace tana bayyana da wuri-wuri musamman akwai ƴaƴa suna muku fitsari a jiki ƴaƴa suna muku tumbudi suna zubo muku nono a jikin ku ƴaƴa suna zuwa su yi abubuwa wanda ba ida kin suna matsakku to dole kina bukata ki ringa kulawa da jikin ki sosai sannan kuma tace wata aqudu li waqti ta'amihi yake yata ki kula da mijinki lokacin cin abincinsa kar ki bari mai gida yazo ya ce ina abincina kuskure ne wannan kafin ya dawo kin gama kar ki bari ya ce ina ruwan sha kuskure ne wannan kar ki bari ya ce ina cokali ina goshiya kuskure ne wannan kar ki bari ya nemo na abu komai kin kawo masa kin kure wa miji gudu kenan lokacin da kika nemi duk abin da kike nema shi kuma dole ya baki saboda kin kula da shi amma yau mazaje ana barin su a yunwa wallahi akwai mutumin da zai zo yana da matarsa da komai amma yana sayen abinci a waje abinci a waje yayin da mai gida ya waye gari matarsa ba ta masa abinci sai ya fita waje yake saya ta cutar da shi ta zalunce shi ta shiga haƙƙinsa tace da ita wal hudu'u inda manami ana so ki zama mace mai nutsuwa lokacin da mijinki zai bacci in dai mijinki yana bacci to zaki shiru baka yin surutu baka bari yara su yi surutu baka bari ai hayaniya baka bari ana jefe-jefe baka bari ana kaza ana kaza ana kaza amma yau mutum a gidansa wai ba zai iya bacci ba da rana matarsa ba za ta iya kulawa da shi yayi bacci ba me amfanin ki wani kuma cewa yayi duk ranar da na bata mata rai muka samu sabani ba zan yi bacci ba ba za ta yi bacci ba ita ma za ta zo ta zauna tashi 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 ce dan Allah kiyale ni nayi bacci zan tafi office gobe karfe 7 wallahi ba za ka yi bacci ba yanzu kaza kai min ko yanzu kaza ma kai min yanzu musamman tana da kishiya ce ta kawo masa labarin kishiya tana masa gulma ta hana shi bacci nace baka hada kayanka ka tafi masallacin gurku ka kwana duk wanda matarsa ta hana shi bacci ya dauki filansa yaje ya bude masallacin gurku sai ya kwanta kuma in ita kadai ne dan Allah gobe ka je ka kara ne ka fara neman aure ka zabga mata kishiya arai kuwa dan me zaka zo ka zauna tana hana ka sakewa a gidanka tana hana ka hutawa ba koya miki ba tarbiya ke a gidanku wata kuma ƴaƴanta ne ba ta bari ƴaƴanta za ta bari su ta hayaniya su hana ubansu bacci yanzu matan wannan zamani fa yaro zai zo zai tafi makaranta ubansa yana kwance zai zo yana neman kudin kashewa sai uwar ta tura ta ce je ka tashi babanka ka ce ya baka kudin break kana cikin tsakiyar bacci yaro zai zo yana buga kafarka baba 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 ba ni kudin kaza ko yaro yana so zai je aski ubansa yana bacci sai aje ta a ce uwarsa ta ce zai ta da ubansa yana bacci wai a bashi kudin aski wannan mata ba ta kyauta ba kuma dabi'ar ki ba ta zama dabi'a mai kyau ba tace tsananin yunwa yakan iya gige ta miji sannan kuma rashin bacci yakan iya cutar da miji tace da shi ina miki wasiya al-ihtifazu bi baitihi wa malihi ki kiyaye masa gidansa ki kiyaye masa dukiyarsa lalle ne wajibi ne akan ki kene mai kula da gida yaya za a zo a aikata wani abu a gida kice ba ki sani ba me amfanin zaman ki a gidan yaya za a zo a lalata wa mai gida dukiyarsa kice ba ki sani ba me amfanin zaman ki a gidan a daina masa almubazzaranci da dukiyarsa a daina masa sakaci a gida da ƴaƴansa da tarbiyyar ƴaƴansa yanzu mace za ta zo ta dauki dutsen guga kun san dutsen guga
ta bar shi a falo yaro karami yana gani yau da gobe yana koya wata ran sai zo ya ji wani dutsen nan ya ce shi ma zai guga sai dora akan cinyar sa kwanakin baya aka kawo mun kuka wata mata a kitchen ɗinta ku lura da wannan kuskuren kofi ne wato irin gwangwani gwangwani na lemo an sha lemo an bari sai ta dauki gwangwanin nan sai take zuba kananzir a cikin sa kin gane lemo ne aka sha sai ta dauka sai take zuba kananzir a ciki tana amfani da shi tana zubawa itace tana amfani da shi tana zubawa rishu tana amfani da shi tana kaza insha Allah wata rana yaron ta karami yana gani ya dauka lemo ne tunda ana kawo irin wannan gwangwanin yana dagawa da ya ji ruwa ya dauka lemo ne kawai sai ya kafa kai yaro ne sai da ya shanye kananzir din gaba daya kin san yaron nan mutuwa yi tunda dan Allah wannan laifin waye me yasa baki da wayo Hajiya me yasa baki da dabara me yasa baki san ya kamata ba akwai case din da aka kawo mun wata mata ita kuma zuwa ta yi ta samu irin maganin bera sai ta sa wa biredi wai gidan su falon su akwai bera sai ta sa irin biredi ta gudu tsana ta jefar a falo yaran gidan wata rana ta tafi makaranta islamiya kafin ta dawo mai gida ya tafi kasuwa yaran duk suka biredin nan suka cinye shi kuma duk suka mutu yanzu Allah laifin waye yaya zaki dauki gwangwanin lemo yaro mara wayo kina da yaro mara wayo ko da a kitchen ne ai bai da wayo ai zai dauka lemo ne da haka kin kashe dan mutane ya zaki dauki maganin bera kina sawa a inda yara suke wuce ko a sa a jikin tumatir ko a samu nama a sa masa ko a samu biredi a sa masa ko a samu kaza a sa masa yaro in ya gani ko me rarrafe ne duk abin da ya gani dauka yake ya ci da haka mata da yawa suna kashe ƴaƴan mazajen su a gidajen saboda bala'in jahilcin su da rashin wayewa wannan ba daidai bane da barin dutsen guga a gida yaro kullun yana gani ana guga ya saba shi ma sai zo ya gwada ya dauki dutsen gugan nan ya jona shi ya yi jajawur yazo ya sa a jikin su ko ya sa a wani abu sai kunna gobara ku ji tsoron Allah ku kiyaye take ce da ita ki kula da kanki gare shi sannan kuma ki kula da girmama shi sannan kuma ki kula da iya tsara gida husnul tadbir ki zama mai iya gyaran gida mai tsaftace gida mai gyara gida mai gyara yanayi na gida wannan dabi'a ce mai kyau da ake so mace ta kula da shi sannan kuma ki kiyaye sirrin sa kada ki saba masa wala tufshi lahu sirra wala ta'si lahu amra kar ki sa ya da sirrin sa na gaya muku kada ki saba wa umarnin sa na gaya muku sannan kuma in kika saba masa duk matar da take ya da sirrin mijinta to ta shirye yaudaran miji kuma tace in kin ya da sirrin mijinki in afshaiti sirrahu lam ta'mani ghadrahu indai kina ya da sirrin mijinki to kuma karki tsammani kin kubuta daga makircin miji shi ma kuma zai miki makirci in kika saba umarnin sa kika fusatar da shi to kuma wallahi baki isa ki kai iya matsayin da kike so a wajen sa ba za ki iya yin tasiri a zuciyarsa ba saboda kina sabawa umarnin sa wannan ita ce wasiya guda 10 da Ummu Hakim ta yi wa yatta budurwa da za ta aurar da ita ku daina zuwa kuna daukan ƴaƴanku kun kashe musu kuɗin gado kun kashe musu kuɗin kujeru kun kashe musu kuɗin sutura kun kashe musu kuɗin kaza amma ba ku kira su kuka musu nasiha ba wallahi da wannan gadan da katifar da kayan kwalliyar da kayan adan zai zama na banza mijin zai je ilalata shi a banza kuma ya ci gaba da bata kashi yana azabtar da ita Allah ya gyara mana halinmu Allah kai mana afuwa Allah ka sa aljanna makomar mu ina muku addu'a Allah ya ba ku lada da kuka yi hakuri kuka zauna ku saurari wannan darasi mu ma kuma Allah ya ba mu lada da muka isa muku da wannan sako abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuma harshe ina neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai dan uwa mallam Yusuf dan uwanku ne muna tafa da shi insha Allah ta'ala
zai zo idan ya ci aliki dan abin da ban fada ba zai fada Allah ubangiji ya bashi ikon fadan daidai a matsayin sa na kanina wataƙila shi ya fi ni hakuri ko kuma wataƙila ya fi ni gane wani abubuwan naku na mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh